This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba, 17 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tabbata da su ga kanun labarai.
Yau Laraba, shugaban ƙasar Iran ya yi gargaɗin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai da ba a taɓa ganin irinsa ba, za ta fuskanci wani sabon hari. Shugaban Amurka Joe Biden na son rubanya harajin da Amurka ke sawa karafa daga ƙasar China har sau uku. Haka kuma za a ji cewa jami'an Ukraine sun ce yau Laraba wani ƙazamin harin makami ne linzami da Rasha ta kai ya afka birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya, yayin da ake tunawa da sace 'yan matan Chibok shekaru 10 da suka gabata, hankali ya karkata kan ceto sauran 'yan mata da ma ɗaliban da har yanzu suke a hannun 'yan ta da ƙyar baya.
Su ma da ƴaƴa ne a wajen iyayensu, bai kamata ba a ce ya ɗauki tsawon lokacin shekara har 10 ba a kwato su ba, amma ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali duba da ba 'yan Chibok ne kaɗai suke hannun waɗannan 'yan ta'addan ba.
A jamhuriyar Nijar kuma, yayin da 'yan kasar ke ci gaba da gangamin goyon bayan ficewar sojojin Amurka daga kasar, ƙungiyoyin fararen hula na bayyana tasirin sabuwar alaƙar kasar ta Nijar da Rasha.
Kuma muna sawa babbar tamaha ga a samo abokan hulɗa waɗanda ba su shiga cikin harkokinmu na cikin gida, ba su taɓa al'adunmu na ƙwarai, kuma ba su katantane mu na abubuwanmu ma'adanai na cikin ƙasa.
Za mu kawo muku shirin zamantakewa, to amma duka kafin waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labaran duniya. Yau Laraba, shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya yi gargaɗin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai ta sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙarƙasar Yahudu, yana mai cewa Iran za ta sake mayar da magagarumin martani. Raisi ya yi magana ne yayin wani faretin soja na shekara-shekara a wajen birnin Tehran kwana guda bayan da ministan tsaron Isra'ila ya ce barazanar Iran ba za ta hana Isra'ila mayar da martani ba. Jami'an diflomasiyya sun ci gaba da matsa lamba a ranar Laraba don matsakamin daƙile matsalar. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce a ziyarar da ya kai birnin Kudus, a bayyane yake Isra'ila ta yanke shawarar ɗaukar mataki, kuma Birtaniya na fatan Isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar da ba za ta iya ta'azzara rikicin ba. Cameron, wanda ya gana da ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz, ya bayyana goyon bayansa a kaba takunkumin haɗin gwiwa kan Iran a daidai lokacin da takwarorin sanar rukunin ƙasashe bakwai masu jagorancin masana'antu ke shirin tattaunawa a Italiya. Shugaban Amurka Joe Biden na son rubanya harajin da Amurka ke sawa karafa daga China har sau uku. Shugaban ya shirya yin sanarwar cewa yana shirin ƙara kare masana'antun Amurka da kyau daga masana'antun Beijing masu sarrafa kaya fiye da kima, a wani jawabi ga ma'aikatan karafa a Pennsylvania yau Laraba. Yunkurin ya nuna yadda Biden yake tunkaran manufofin kasuwanci na ƙasa da ƙasa, tare da ƙoƙarinsa na janyo ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a a jihar da ke yi wa taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar zaben watan Nuwamba. Amma fadar White House ta dage cewa batun ya fi ƙarfi wajen kare masana'antun Amurka daga ayyukan cinikayya na rashin adalci a ƙetare fiye da yunkurin farantawa waɗanda za su saurare shi na ƙungiyar masu ƙera ƙarafa. Rundunar sojin Amurka ta Seven Fleets ta ce wani jirgin ruwa na F-8A Pedersen ya bi ta mashigin Taiwan a ranar Laraba, kwana guda bayan da shugabannin tsaron Amurka da na China suka yi tattaunawa farko tun daga watan Nuwamba 2022 a ƙoƙarin da suke na rage tashin hankali a yankin. Jirgin sintirin da leƙen asiri ya bi ta mashigin Taiwan a sararin samaniya da ƙasa da ƙasa, yanzu rundunar Seven Fleets a cikin wata sanarwa da ta fitar. Sanarwar ta ce ta hanyar ratsawa ta mashigin Taiwan bisa dokokin ƙasa da ƙasa, Amurka na kare haƙƙi da 'yancin zirga-zirgar dukkan ƙasashe. Ko da yake babban mashigin mai tazarar kilomita 160 da ya raba ƙasar China da tsibirin mai cin gashin kansa, ruwa ne na ƙasa da ƙasa. China na ɗaukar ratsawar jiragen sama da jiragen ruwa na sojojin ƙasashen waje ta hanyarsa a matsayin ƙalubale ga ikon mallakarta. China ta yi ikirarin tsibirin Taiwan a matsayin ɗiwaicinta, inda ta yi barazanar kare shi ta hanyar ƙarfi idan hakan ta kama, duk da goyon bayan da sojojin Amurka ke bai wa tsibirin. Ƙasar China ba ta ce komai ba kai tsaye game da rahoton, amma a baya takan fitar da martani mai tsanani tare da samar da matakan tsaro a matsayin martani ga wucewar jiragen ruwa da jiragen soja ta hanyar musamman na Amurka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, a Najeriya ana ci gaba da bikin tunawa da sace ‘yan matan Chibok shekaru goma da suka gabata, a yayin da kuma hankali ya karkata kan ceto sauran ‘yan matan da ma wasu ɗalibai da har yanzu suke hannun mayakan Boko Haram da kuma sauran ‘yan tada ƙayar baya. Wakilinmu Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani.
A yayin da ake bikin cika shekaru goma da sace ‘yan matan Chibok su 276 da ke jihar Borno, gwamnatin jihar Borno ko tana mai nuna damuwarta tare da yunkurin sake ganin an sako wasu da suke hannun ‘yan ta’addan Boko Haram. A jawabin wakilin gwamnan jihar Borno a wajen taron ganin an sake kwato ragowar ‘yan matan Chibok da ke hannun ‘yan Boko Haram, kwamishinan labarai da tsaron cikin gida Usman Tal a wajen taron ya bayyana buƙatar gwamnatin jihar na sake kaɗewa da hukumomin tsaro don sako ragowar ‘yan matan.
In our memory, and we shall not rest on our oars until the last.
Yana mai cewa hakika gwamnatin jihar Borno a kullum tana nuna damuwarta kan ɗaliban nan da mahali da suke ciki, inda ya ce a madadin bikin tunawa da wannan rana da addu'a aka yi da hakan zai fi ko za a samu damar kwato sauran, inda yanzu daga cikin 276 aka kwato 187. A jawabinta a wajen taron kwamishiniya a ma'aikatan mata na jihar Borno Ajiya Zuwaira Gambo ta bayyana yadda matan suka fuskanci tashe-tashen hankula a hannun 'yan ta'addan Boko Haram. Ta ce yawancin matan 'yan ta'addan sun musu auren dole tare da wasu inda suke rike da su, wasu su ma sun samu aihuwa tare da 'yan ta'addan. Wata da ta samu kubuta daga hannun 'yan Boko Haram ta bayyana bukatar tallafa mata wajen fara sana'o'i da ma taimakawa iyayenta.
Na gansu kannena, na gansu iyayena, ina murnan da na zo na gansu da rai, ni ina so in samu abun yi.
Ita ma Amina Ali, ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da aka kwato daga hannun 'yan ta'addan Boko Haram, ta bayyana irin yadda suka fuskanci tashin hankali. A jawabinta ta ce tunda aka ɗebe su suna cikin halin damuwa da tunanin gida da tsangwama daga 'yan ta'addan Boko Haram ga yunwa, inda ta ce abin farin ciki ne a gare ta da ta samu kubuta daga hannunsu. Wasu iyayen 'yan matan Chibok da suka rasa yaran nasu tsawon shekaru sun bayyana irin yadda suke cikin halin damuwa.
Muna kuka da ne waɗannan 'yan mata wanda ba su fita ba. Mu ji daɗi ba babana. Yana sa mu hawaye, yana sa mu tunani.
Mun gaji da jira, mun gaji. Mun yi ta kuka, mun gaji. Mun yi ta ihu, mun gaji. Har kukan ya ishe mu, ni mutum kamar ni yanzu ko rasuwa ne aka yi banna sake kuka. Domin kukan ya ishe ni. Ni da nan ma ba zai ƙara fitar da hawaye ba.
The loss of my baby have made me something different.
Ita ma wannan uwa ta ce kullum tana cikin tashin hankali da damuwa, kullum kuka take duk da an shekara goma, amma ji take kamar yau aka tafi da yarta. Wasu da suka zanta da muryar Amurka sun bayyana fatansu ga gwamnatin jihar Borno na ganin ta kwato ragowar 'yan matan.
Gaskiya ya kama abu ne mai kyau, gwamnati ya kamata, duk da ka san su ma da ƴaƴa ne a wajen iyayensu, to ya kamata a ce bai kamata ma a ce ya ɗauki tsawon lokacin shekara har goma ba a kwato su ba, amma ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali duba da ba 'yan Chibok ne kaɗai suke hannu waɗannan 'yan ta'addan ba. Akwai 'yan local government da dama, ya kamata duka gwamnati ta mai da hankali.
Su iyaye makon suna suna cikin damuwa na musamman, to ya kamata a shigo cikin lamarin a taimaka, amma kuma insha Allah tunda kuma ta shigo lamarin abun da kuma abu ne mai yiwuwa.
Bashir rahoton kenan, Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
Ta gaida Ibrahim Mustapha, yanzu kuma ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Abdullahi Basili, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, ya yi murabus. Basili ya riƙe mukamin na tsawon watanni 18, ya miƙa takardar murabus ɗinsa a ranar Talata. Ya ce ƙarƙashin jagorancinsa, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar da ke arewacin Afirka ta yi ƙoƙari da yawa, amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan imani ga shugabannin Libya. Basili ya ce babu wani wuri ga ƙawancen ƙasa da ƙasa don aiki cikin nasara a Libya. Kasar Libya ne ta fada cikin rudani tun bayan hambar da gwamnatin marigayi Muhammad Gaddafi a shekarar 2011. A halin yanzu dai kasar na fama da kungiyoyi masu dauke da makamai suna fada akan yankunan kasar. Libya dai na kan tekun Mediterania kuma ta zama babbar hanya ga bakin haure daga Afirka da kuma wasu safarar mutane. Sakataren Jiras Antonio Guterres ya amince da murabus din Basili. Guterres ya ce yana godiya ga kokarin da Basili ya yi na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya, inji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric. Jami'an Ukraine sun ce a yau Laraba wani kazamin harin makamin mai linzami da Rasha ta kai ya afkawa birnin Chernihiv da ke arewacin kasar. Magajin garin Chernihiv Oleksandra Lomako ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya kashe akalla mutane 14 tare da jikkata wasu akalla 61. Wachelevstvo, gwamnan yankin, ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin. Akwai waɗanda abin ya shafa tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata da dama, inji Charles. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya mika ta'aziyya ga waɗanda harin ya ritsa da su a shafukan sada zumunta, tare jaddada ikirarinsa na ƙawayenta da su baiwa Ukraine agaji domin kare kanta daga harin makami mai linzami daga Rasha. Zelensky ya faɗa cikin jawabinsa na ranar Talata cewa zai buƙaci taron ƙungiyar NATO da Ukraine don tattauna batun kare sararin samaniya, samar da makaman kare sararin samaniya. Cikin 'yan kwanakin nan, Zelensky ya kwatanta ƙoƙarin da ƙasashe daban-daban ke yi na kare Isra'ila daga harin Iran da makamai masu linzami.
Sarfi Lu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Nigeria, yanda 'yan kasar ke ci gaba da gudanar da jerin gwano domin nuna goyon bayan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na wato fatattakar sojojin Amurka daga kasar, kungiyoyin fararen hula na bayyana ra'ayoyi kan wannan matakin da kuma sabuwar alakar da Nijar din ta kulla da kasar Rasha. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Yanzu haka kulliyomin sanarwoyi ne na 'yan kasa a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar ke kwana kabarar juna ba dare ba rana, hasali ma da jerin gwano a ƙarshen kowane makon don neman ficewar sojojin kasar Amurka da 'yan kasar ke cewa sun fi hali na shammata bisa ga sojojin kasar Faransa da tuni Nijar ta kore su daga kasar ta. Daga bisani, sojojin da suka karɓe ragamar mulki a jamhuriyar ta Nijar tuni suka rattaba hannu da kasar Rasha a fannin tsaro, abinda ya sani tambayi Alassan Abubakar na kungiyar Tournon La Page shin ana iya cewa ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da kullayar jijeniya da ƙasar ta Rasha.
A ce kamar kwalliya ta biya ba a kai ga wannan ba, amma sanin kowa ne duk tahiya ta dogon zango ba a yanta dole sai an yi takin farko. Wannan kawar da su taki ne na farko, kuma insha Allah duk wanda suke nan gadibi da wanda suka san abin da aka shirya da gargashin wannan yarjejeniyoyin wanda aka kai su ba kan adalci ba kuma ba don cigaban kasar mu ba.
Sai dai Hausawa na cewa ra'ayi riga, domin ga 'yan gani kashenin tsohon gwamnatin Bazoum Mohamed da soja suka kifar suna ganin kullayar jejeniyar da kasar Rasha na da wata manufa ta daban, inji Alhaji Sanin Muhammadu.
Awo Wagner gare su ba wani abu bane, abu ne mai ba su dama don su a tsare lahiyansu nan saboda su samu su gura da mulki, saboda suna jin tsoron cewa da ko tsakanin su su zama ma ba lalle bane su yarda da cewa da su yarda da su. Sun zo su ne kawai don saboda su ba bakere da duke ƙasa, saboda Niger da yanzu an ƙare aikin pipeline, kenan yanzu danyen mai zai fara isa bakin teku, kenan to bari su yi sauri su amshe iko na, saboda suna ganin cewa da mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed ko shakka babu ba zai iya yin yadda suke so ba.
A dai ƙarshen makon da ya gabata ne kasar Rasha ta turo ƙwararrun sojojinta sama da 100 da makamai masu cin dogon zango na artillery na kakkaɓo jiragen sama a Niger, abinda ke sawar ayar tambaya shin korar sojan kasar Faransa da ma na Amurka ba rabuwa da abu ne ba don a kulla da Abubakar. Wannan ita ce tambayar da na yi wa Alassan TLP.
Gwamnatin da take ci yanzu ta kawo shaida cewa duk yarjejeniyoyin da suke da su na kasa da kasa za a yi musu gyaran huska, yanda aka gindaya ma kowa ga yanda ake kasar Rasha ita ma haka za a yi da ita.
Sai dai da dama daga cikin 'yan Nijar suka ce za su zura idanunsu don ganin ko menene wannan yarjejeniyar da kasar Rasha zai iya farawa kasar kamar yanda Basiru Kadimani na Isas Niger ya mini karin bayani.
Mu matsayin mu na yan kasa kuma muna sa babbar tamaha ga a samu abokan hudda waɗanda ba su shiga cikin harkokin mu na cikin gida na siyasar mu ta cikin gida, ba su taba al'adun mu na kwarai, ba su sa mu yaki tsakanin mu, kuma ba su katanta ne mu na abubuwan mu ma'adanai na cikin kasa kamar irin da aka gani ga Turai amma waɗanda yasa suna da bakar siyasa wanda suka jawo hushe an kasa aka kore su.
Shin menene alfanun da jamhuriyar Niger za ta samu a ya kokan da take yi da ɗan ta'adda da suka zagaye kasar bayan kulla kulla da kasar Rasha? Wannan shine ayar tambayar da ko ne dan kasa ke azawa kansa a daidai wannan lokacin. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Baya ga haka, akoda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com wato ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu, da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. A shirin zamantakewa na yau za mu duba gudumowar da mafarauta ke yi ne wajen taimakawa jami'an tsaro don samar da zaman lafiya.
Barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma, Allah ya ba mu nasaran kofi su har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su, wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarters.
Barayi suna zuwa na kama su yan antikinnafas sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba, sun je sun yi satan amma Allah ya zo ya yi taimako, sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su wajen jama'an su.
Ayyukan mafarauta na da tsohon tarihi. A shekarun baya mafarauta na yawo ne a daji don farautar dabbobi don ci ko saidawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan hukumomi na gwamnati da na tsaro da ma al'umma sun fahimci cewa mafarauta na da gagarumin muhimmanci wajen samar da tsaro. Hakan ya samu ne saboda yawaitan ayyukan ta'addanci, garkuwa da mutane da sauran cin mutunci da ɓata gari ke yi a dazuka inda maharban ke sintiri a ciki. Kwamandan ƙungiyar ƙwararrun maharba a Najeriya reshen jihar Filato, Igem Ɗanladilanta, ya ce kowace shekara sukan kira ƙwararrun maharban don faɗakar da su kan aikinsu da dangantakarsu da jami'an tsaro.
So da dama muka same wuraren da akwai miyagun mutane, za mu yi maza mu faɗa wa jami'an tsaro. Wani lokaci jami'an tsaron za su tafi wajen wannan operation din, sukan kira mu yi wannan aiki tare. Don haka akwai nasara a wannan fanni din, kuma dangantakar mu da jami'an tsaro yana da kyau, domin su san aikin da muke yi, mu kuma mun san aikin da muke yi. Ba za mu hauna su aikin ba, su kuma ba za su kasa ba mu daraja akan namu gefen aikin ba.
Duk da yake ana samun matsalan tsaro to kusan shekara da shekaru, wace gudunmawa za ku yi don ganin cewa an kawo karshen wannan matsalan tsaro?
Mu ma muka so mu ba da shawarwari, domin so da dama wani lokaci idan ba a dubiri darajan aikin mu ba, in muka ga abu in ga za mu iya mu yi shiru. Amma idan ana ba mu goyon baya, to babu mamaki idan muka ga wani abu kamar haka za mu iya kan kokarin mu sadar da ita da sauri, domin duk wayan abubuwan da suke faruwa wani lokaci mukan sami labarin shi da sauri, sai mu fada wa jami'an tsaro ma wani lokaci ba za su dauki matakin da muke bukata ba. So idan muna son zaman lafiya, za mu so jami'an tsaro da kuma kungiyoyi kamar namu haka su hada kai, duk abin da mun ga bai da kyau za mu faɗa musu domin a dauki mataki akai.
Wani lokaci akan samu mambobinku a cikin miyagun ayyuka, kila samu su ne informa ko kuma masu bada bayani da sauransu. Ya kuke tantance mambobinku ta yadda za a tabbatar cewa mutane ingantattu ne suke gudanar da wannan aiki?
A cikin sharu da na shiga kungiya na professional hunters, muna da wata form da muna cikawa. Wato wannan form din ya nuna cewa kafin ka zama cikakken member sai an san da kai a anguwanka cewa kai maharbi ne. Mai anguwa zai sa hannu, sarki district zai sa hannu, sa'annan wannan form din zai zo shiga office na maharba. So shi yasa wani lokaci ba a cika samun yaran mu yan bata gari a cikin wannan tafiyan domin kowa mun san tushen sa, amma bai nuna cewa za a rasa gaba daya ba.
Ayyukan da bata gari ke yi a kusan kowace jiha a Najeriya ya durkusar da harkokin kasuwanci da noma wanda ke kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin al'umma. Usman Umar Usman ya ce suna samun nasara wajen kakkaɓe bata garin.
To a wani hakika gaskiya muna iya bakin ƙoƙarinmu dangane da ganin an samu zaman lafiya da tsaro a wannan yanki. Dangane da haka kuma muna da ƙwaƙwaran haɗin gwiwa tsakaninmu da jami'an tsaro da ya zamana akwai police daga cikinmu da suke bamu goyon baya da ƙarfin gwiwa da kuma STF sojoji da duka muke gudanar da wannan al'amura. Kuma insha Allah duk abubuwan da muke yi in Allah Ubangiji yana bamu sa'a yana taimakon mu gaba daya.
Da yake kuna samun sa'a kenan kuna gaba da irin wayannan bata gari da sauran masu sace ko kuma garkuwa da mutane?
To ana hakika gaskiya mun samu nasara sosai dan akwai gudan ci gaba da muka samu da muka je muka samu barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma. Allah ya bamu nasaran koren su har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarters. To anan hakika Allah Ubangiji yana bamu nasara kuma muna samun ci gaba da kuma koren irin wa'annan bata gari a wannan yanki.
Kaman me kuke bukata domin gudanar da aikin ku yanda ya kamata?
Eh to irin abubuwan da muke bukata dai irin cartridge da Allah Ubangiji ya sa muke dan sawa a local pump action din gondin da muke amfani da shi, sai kuma tocila irin rambut da kuma menene in san samu gwamnati ta karfafa mu ta bamu irin motoci wanda idan Allah ayyala ya sa irin wannan abu ya tashi a wannan lokaci to muna da daman da zamu iya fita a kowane lokaci da irin wannan abubuwa yake faruwa dangane da kawo dauki a irin wannan gurare.
Mata ma ba a bar su a baya ba wajen tabbatar da tsaro. Malama Asabe Bitrus ta ce ta gaji sana'ar farauta daga iyayenta ne, don haka takan shiga daji a wasu lokatai. To sai dai a yanzu tana gudanar da aikin tsaron ne a cikin gari.
Eh muna aikin security gaskiya, kuma muna aiki sosai saboda muna sa ido mu ga wanda suna nan a ɓangaren bata gari. Kaman ni da nake aiki ina yi a shaguna ne, to kuma gaskiya Allah na taimako na, Allah na tsaro na.
Da yake kina aiki a shaguna, kusan za a ce wurin kasuwanci kenan, kina duban barayi da za su zo a ce sun iya fasa shago ne ko kuma me kike yawo?
Eh ina duba masu zuwa su fasa shaguna da wanda suke ana siyan drinks ana ajiye su a gefe. Za su zo ba wai don su siya ba, za su zo domin su sace ne su tafi da shi.
To amma kin taba fuskantar wani bata gari a wurin da kike aiki gaba da gaba da kuma matakin da kika dauka?
Sance dai barayi suna zuwa, muna dai iyakacin kokarin mu. Akwai wanda suna shiga mana hannu, na kama su, na kuma kira shi state CID, sun zo sun karba, mun kuma tafi da su a wurin. Wanda ya mata da su yan antikinnafas suna neman su, sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba. Da suka shiga hannu ya je sun je sun yi satani, amma Allah ya zo ya yi taimako, sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su wajen jama'an su.
Amma kuna aiki da bindiga, kin yi harba bindiga?
Gaskiya ina aiki da bindiga, Allah yana taimako na, na yi koye su sosai akan bindiga, ina kuma rike shi very well.
Sunana Muhammad Bello Abdul. Mun samu koyarwa sosai wanda zai taimaka mana wajen ayyukanmu da muke yi na farauta da kuma kyautata zaman lafiya a tsakanin al'umma. Batutuwa na rashin tsaro da muke samu a nan wanda ya shafi irin ɗan gefe-gefe ɗauke-ɗauken mutane a gefen gari wanda yake faruwa, to da taimakon Allah da taimakon mutanenmu mukan yaɗa labaru ma conventional security, wato ma'aikata na gwamnati wanda ba na zaman kansu ba, mukan dan hada gwiwa da su kuma in Allah ya yarda da taimako Allah muna iya dakule abubuwan sosai.
Ana samun yan kungiyoyin asiri ne, a yan kidnappers ne, yan sarasuka da sauransu, yaya kuke da irin wayannan kusa?
Gaskiyar magana shine wa'anda suke ba mu wahala sune irin yan kungiyoyin asiri, amma yan sara suka muna fito na fito da su kuma muna dakile su da yaddan Allah. Kaman a yanzu haka ma exist din da nake, muna shiri za mu yi fito na fito da irin wayannan mutanen masu zuwa su yi shaye-shaye su hada a wuri daya, domin su ne suke harada rashin zaman lafiya. Muna nan muna shirye-shirye sosai wanda za mu dakile wani makafa nasu. To wa'anda suke wahal da mu sune kaman yan kungiyoyin asiri da shike su kaga ba mutane ne wanda ka san su ba, sai dai kawai su fito su tsokane wannan su tsokane wannan. To amma da yaddan Allah su din ma muna addu'o'i kuma muna neman taimako, muddin aka nuna mana su mukan magance su su din kansu.
Sanona da Mugado,
waɗanne matsaloli kuke samu musamman na tsaro a inda kuke aiki?
Waɗannan abubuwa da yake faruwa ya kamata kowane mutum shi ya yi tsaron kansa, shi ya doka tsaro na kanshi da jama'a da al'umma gaba daya. Masaloli da muka fuskanta musamman muna ba da gudumawa ne, ba wai mu ma'aikacin gwamnati na dindindin ba. So duk lokacin da akwai bukata ko kuma an mun je farauta an mun ga alama yambatan gari a jeji, sai mu ga ma jama'in tsaro, to sai mu hada kai da su mu shiga daji mu magance wannan damuwoyi din.
Amma kuna samun nasarar magance irin wayannan matsaloli?
Muna samu results sosai. Akwai lokacin da an kidnapin DPO, jama'in tsaro sun je sun shiga daji ba su sami komai ba, ba su gan komai ba, to maharba guda hudu ne kawai sun shiga daji sun je sun kawo wannan DPO din. To wannan babban nasara ne.
Kyakkyawar dangantaka da kwararrun maharban ke da shi da jami'an tsaro yasa yan sanda musamman na bangaren warware bam suke taimakawa maharban da ilimi ta yadda za su gudanar da ayyukansu. ASP Victor Agbo ya ce suna baiwa kwararrun mafarautan horo musamman yadda za su kauce wa hadarin tashin bam su kuma ceci rayukan mutane.
When you see anything, say something, call, draw our attention.
Ya ce idan jama'a suka ga wani abin da suke zato bam ne ko abin da ke fashewa, kada su taba su gaggauta zuwa ofishin 'yan sanda mafi kusa don yin rahoto. Ya ce muna kan fadakarwa cewa idan ka ga wani abin da zai zama da hadari, kada ka dau matakin da zai iya salwantar da ranka da na sauran al'umma. Jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai wata Laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Yau Laraba shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya yi kadin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai ta sama da ba a taba ganin irinsa ba a ƙarƙasan Yahudu, yana mai cewa Iran za ta sake mayar da magagarumin martani. Raisi ya yi magana ne yayin wani faretin soja na shekara-shekara a wajen birnin Tehran kwana guda bayan da ministan tsaron Isra'ila ya ce barazanar Iran ba za ta hana Isra'ila mayar da martani ba. Shugaban Amurka Joe Biden na son rubanya harajin da Amurka ke sawa karafa daga China har sau uku. Shugaban ya shirya yin sanarwar cewa yana shirin ƙara kare masana'antun Amurka da kyau daga masana'antun Beijing masu sarrafa kaya fiye da kima, a wani jawabi ga ma'aikatan karafa a Pennsylvania yau Laraba. Yunkurin ya nuna yadda Biden yake tunkaran manufofin kasuwanci na ƙasa da ƙasa, tare da ƙoƙarinsa na janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a a jihar da ke yi wa taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar zaben watan Nuwamba.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sa'annan kuma idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza, ne Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi. Ma'assalam. Assalam.